الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wataala cikin ikon sa rayon mu ta iso wannan yammaci yau Juma'a daren Asabar 20 ga watan Dhulqa'ada shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma yake daidai da 8 ga watan Mai shekara 2026 miladiya mun sake haduwa a wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma a gurbanon hali muna karatu cikin raddul ashani ila ma'ani alqur'an na ashek abubakar muhammad gumi rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul anfal za mu tashi aya ta 27 insha allah qala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
الله سبحانه وتعالى yake kira ga muminai wancan darasi mun ji shimfida dangane da saukar ita wannan aya kamar yadda wasu malamai suka ambata an ce ya sauka ne dangane da Rufa'atu ibn Abdul Munzir ibn al-Ansari a lokacin da ake gazwatu Khandaq an je za a yaki Banu Quraiza a wani kaulin kuma an ce ta sauka ne akan Hatib ibn Abi Balta'a lokacin da aka je za a yi fatihu Makka dangane da wasikar da ya rubuta ala ayi halin a cikin waɗannan dukkan kissosi guda biyu su waɗannan sahabbai masu daraja sun aikata kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya amshi tubar su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su to dangane da wannan ne ake kashedi ga muminai kada ya zamanto karkata zuwa ga bada kariya ma dukiya ko bada kariya ma ƴaƴa ko abin da ya kama da haka har ya zamar da mutum ya aikata wani abu wanda bai dace ba wanda zai iya kawowa naƙasu ko ya kawo suka ga addinin Allah mana duk abin da mutum zai yi ya san cewa za a iya barnatar da addini ta wannan aikin nasa to duk irin amfanin da zai samu kada ya aikata Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kuwa da suka imani la takhunu Allah war rasula kada ku ha'inci Allah da kuma manzo wa takhunu amanatikum kenan kun ha'inci amanoninku ma tamantum alaihi wato abin da aka amintar da ku akan sa min addini na al'amaru addini wa gairihi da ma wannan sa wa antum ta'lamuna alhali kuna sane ai wal hal ta'lamuna an qad waqa aminkum khiyana kun san cewa wannan abin da kuka aikata ha'inci ne ma'ana sai dai irin wannan abin ya zo shi a bisa kuskure ka tsammaci shine dadai kuma sai ya bayyana cewa ba shine dadai din ba amma lokacin da ka san kaza din nan ha'inci ne to kada ka aikata shi ko ya lamarin yake wannan ana nuna mana cewa ashe al'amarin addini baki daya shine amana domin nan da Allah ta'ala yace la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum kada ku ha'inci Allah da kuma manzo kenan kun ha'inci amanoninku wato kada ku ha'inci amanoninku ashe tsarewa dokar Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine asalin amana kenan sai ya zamanto dukkan wani abu wanda yake karkashin shari'a duk abin da yake na taklifi wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya doka ga mutane ga halittu to wannan abin ya fada karkashin amana amana ba wai ta takaita ne kawai a mafhumin ta ya kamata a fahimce ta ba ta takaita ne kawai wai a baka ajiya yadda aka baka haka ka mika ba ba nan ne kawai amana ba dukkan wani abu na shari'a kiyayewa komai amana ce idan Allah ya ce a aikata kaza kuma sai aka daure aka aikata an cika amanar Allah idan kuma Allah ya ce kada a aikata kaza sai aka aikata to an ha'inci Allah duk wani abu wanda muka sani sarrafa gaban jikin mu da makamantan su duka sun fada cikin mafhumi na amana shi ya saka ma Allah madaukaki yace inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula mun bujiro da amana ga sama da ƙasa da duwar wasu amma sai suka ki dauka fa abaina an yahmilnaha suka ki dauki wannan amanar wa ashfaqna minha suka ji tsoranta wa hamalaha al-insan amma mutum sai ya dauke ta to wannan aya tana nuna ajiya ne Allah ya ba mu samai da kasai bujiro musu ajiya ne Allah ta'ala ya bujiro maduwar wasu suka ki karba ai ana nufi taklifi Allah ta'ala dama bai yi sama da ƙasa da duwar wasu akan zai samu su taklifi ba amma domin a nuna mana girmanta sai Allah ya bujiro musu da ita ga taklifi yi bari shari'a zan ba ku shari'a ku rike duk sai suka tsorata ba za mu iya dauka ba ya Allah dama Allah bai yi ta dan su ba to sai aka juyar da ita ga dan adam shi kuma sai ya dauka me yasa ya dauka sai aka siffanta shi da waɗansu abubuwa guda biyu innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance mai yawan zaluncin kansa ne kuma dan adam ya zamanto mai yawan jahilci ma'ana yana zaluntan kansa Allah ya bashi taklifi sallah ce Allah ya ce masa yayi sau biyar da hamsin ce aka ce an maida ta biyar a wuni da dare dan adam ya dauka amma kuma sai ya ki kiyayewa kaga ya zalunci kansa kuma sau da yawa mutum yana ayyuka na addini da fatan shiga aljanna a bisa jahilci a kokarin yin wani abu da ya dace sai ya aikata abin da ba daidai ba me ya saka sakacinsa da ya bai samu ilimi ba kaga jahilci ya masa aiki a nan to kaga shine a nan wajen aka ce la takhunu Allah war rasula kada ku ha'inci Allah da kuma manzo bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine amana saba ma Allah da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine khiyana don haka Allah ya ce wa takhunu amanatikum sai zan kun ha'inci amanoninku wa antum ta'lamuna alhali kuna sani wa alamu Allah ya ce ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da kuma ƴaƴanku jarabawa ce fitnatun lakum jarabawa ce a gare ku sa'adatun an umurul akhirah wadda za ta iya kange ku daga al'amura na lahira. ‘Ya’ya da dukiya za su iya hana mutum aikata ne aiki wanda zai kai shi zuwa ga samun sa’ada. Ƙoƙarin karewa dukiya da tsananin ƙaunarta sai ya sa ya ƙi ba da haƙƙin da Allah ya ce a bayar a ci. Kaga dukiya ta kange mutum kenan daga ayyukan lahira. Allah ta’ala ya ce a tsare amanoni, amma ƙoƙarin tara dukiya sai sa a keta wannan amana, a ci amana, a ci amanar Allah, ci amanar bayin Allah domin a tara dukiya. To kaga a nan wajen ta kange mutum kenan daga aikata aiki wanda zai kai shi zuwa ga lahira. To haka nan ‘ya’ya ma suna jaraba mutum a irin wannan. Shi yasa Allah ta’ala ya faɗa cikin suratul munafiqun, Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, kada ku bari ‘ya’yanku da kuma dukiyoyinku su halakar da ku, su kange ku daga sallah. Dhikrillah, tuna Allah baki ɗaya, mafifici kuma shi ne sallah. Don haka Allah maɗaukaki ya ce wa anna Allaha indahu ajrun azim, ku sani Allah subhanahu wa ta’ala a wajensa ne lada mai girma yake. Fala tufawwituhu bi mara'atil amwali wal aulad, kada ku bari lada da ke wajen Allah ya kubce muku saboda lura da dukiyoyinku da kuma ‘ya’yanku. Wal khiyanatu li ajlihim, da yin ha’inci a dalilin ‘ya’ya ko dalilin dukiya, har ku bari lada mai girma a wajen Allah ya kubce muku. Addinu amana, bale ce addini baki ɗansa amana ne. Wa kullu sha’iratin min sha’irihi juz'un min tilkal amana, kowane ɓangare daga cikin ɓangarori na addini yanki ne daga wannan amanar da Allah subhanahu wa ta’ala ya ɗora wa mutane. Da aka sallah, zakka, azumi, duk waɗannan ababe amana ne. Aikin hajji amana ne. Mutum yana da halin ya je aikin hajji sai ya ƙi ya biya saboda yana son dukiyarsa. Kaga son dukiya ya kange shi, ya fi so ya ajiye dukiyar, yana ta juya kasuwa tana ƙaruwa. Ya yi ɗinke-ɗinke, ya ci abinci mai kyau, amma ba zai biya ya je shi aikin hajji ba. To kaga ya yi khiyana, ya yi ha’inci, ya ha’inci Allah, wai ba shi dukiya? Allah ne ya ba shi. Wani kuma yana son shi dukiyar tasa ma ya samu don ya biya ɗin, wani ma fada da ƙafa suka dinga tafiya. Wasu suka halaka a hanya ba su samu kaiwa ba. Wasu suka je suka tsangare a Sudan. Wasu suka samu suka dawo garuruwansu zo su tadda kowa ya mutu. Mafi yawancin mutanen da suka sani suka da ara su. To shi kuma an ba shi a tsaye, ya ɗauke shi a jirgi a kai, sai ya ce ba zai biya ba, yana ga kuɗin ya yi yawan miliyan takwas. Amma kuma zai iya sayan mota ta miliyan goma. Imana, ko kuma alal aqalli in bai sayi motar miliyan goma zai iya gida, zai iya gina gida wanda ƙimarsa za ta kai miliyan goma. Ya shiga ya zauna. To kaga waɗannan abubuwa duka ha’inci ne. Don haka kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin addini da aka ce mu yi faɗan gaskiya amana ce. Da dukkan abin da aka sani amana ce. Duk abin da zaka tuna wanda aka sanya mana a shari'a amana ce. Faman akhalla bi shay'in minha, duk wanda ya wofantar da wani abu daga ciki, li'ananiyatihi, wato saboda sakacinsa, faqad khana Allah wa rasulahu, ya ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa. Wa khana ikhwanahu almuslimin, ya kuma ha'inci ƴan uwansa musulmai. Fayajibu ala fa'il dhalika at-tauba, wanda ya aikata haka wajibi ne ya tuba ya kyautata addininsa. Wata'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah, domin wanda yake tuba daga laifi ya kuma fuskanci ayyuka masu kyau, to kamar wanda ba shi da laifin ne. Innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin, haka Allah ta'ala ya ce. Ana iya fitinan mutum a kowane irin al'amari, wato shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Sau da yawa za ka ga mutum ya ji an kira sallah amma ikama ta kubce masa, wani raka'a ɗaya ta kubce masa, wani ma in ba a yi sa'a ba sallar ma ta kubce masa, saboda yana shago ana ta ciniki, yana ga cewa daga wannan in ya gama zai riski sallah. Shedan mantar da shi ashe bai da alwala fa. sai lokacin da aka ce raka'a ta biyu an tashi a ta uku yace kai ya haka ya rurufe yace kudan ki abin nan sai kuma yace noba shi da alwala kafin ya gama alwala an yi da sallah ya shigo masallaci ana tahiyya ko an ce assalamu alaikum ya kan faru ko kaga mutun ya tsaya hada-hadar kudi to shine aka ce ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah shi yasa daga an kira sallah ajiye kome sai ka tafi shi yasa dangane da juma'a da tafi kowace abin nan muhimmanci tunda ita ijtima'i ne da ake yi na mako Allah subhanahu wata'ala yace idan nudiya lis-salati min yawmil juma'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay aka ce yin kasuwanci a lokacin haramun ne ita ce aka sanya mata wannan doka so da yawa zaka ga mutun ya fito zai je masallaci kawai sai ga dan sai yana kuka karami sai tsaya yana rarashin sa ishiru bodoyo yana ta rarashin sa ishiru ubana wa ya taba mun kai shi kuma ma ya tarin shagwaba yake yin magana ya tsaya yana ta rarashin sa har a ida sallah zai iya faruwa a rayuwa to kaje irin waɗannan shine aka ambata wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan munbari fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan munbari yana yin jawabi a mutane sai ga ƴaƴansa guda biyu sun shigo da Hassan da Hussein yara kanana kyawawa an musu wanka suka zo za su wuce annabi sallallahu alaihi wasallam sai sauko akan munbari sai zo sai ya kama sai ya dauke su ya sumbance su yace ya Allah ina kaunar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka ka kaunaci wanda ya kaunace su annabi ya aje su ya hau kan munbari shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi sai yace innal walada mabkhalatun majbana yace ku sani shi da yakan sabbaba wa mutum yayi rowa kuma yakan sabbaba wa mutum yayi ragwantaka wai me ake nufi anan wani lokaci mutum yakan ajiye kudinsa saboda yayansa ya kiya aikata abin da zai samu lada a kansa ya kiya aikata ko da ku yayan sun wadatu sai ya ajiye wannan surplus ne kar aje lokaci kaza basu da kaza kuma wani lokaci mutum yakan kiya tafi wajen jihadi saboda yana tunanin in yaje gun jihadi za a iya kashe shi dan haka sai ya ki tafiya wajen jihadi yana fargaban ƴaƴansa kanana ne kada ya mutu ya bar su suna kanana to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi haka wato yana kashedi ne a mutane kar su aiwatar da irin wannan akwai kaunar ƴaƴa da Allah yake sanyawa a cikin zuciya wanda zai iya shagaltar da mutum to kada a kuskura a shagaltu da su sallallahu alaihi wasallam kasan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aikata wasu abubuwa domin ya wa'azantar da mutane yayi practical Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya koda da sun kai imani in tattaqullaha to kaga nan shine ƙara nuna mana ashe ita amana din ita ce attaqwa imtisalul awamir wajtanabun nawahi asalin taqwa din ita ce amana domin ana magana a kayin kada a ha'inci Allah da manzansa sai a ha'inci amana kuma ya nuna cewa ƴaƴa da dukiya sukan zamanto fitina ma'ana su sabbaba wa mutum ya kauce daga ɗanfaruwa a tafarkin da zai samu lada don haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda sun kai imani in tattaqullaha idan har kuka kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala bil inabati wa ghayriha kuka juya zuwa ga Allah wajen masa biyayya da ma dukkan umarnin da ya faɗa kuka kiyaye abin da ake nufi da attaqwa shine imtisalul awamir wa jitnabun nawahi a aikata abin da aka yi umarni abin da aka hana kuma kai tsaye a hannu to sai Allah ta'ala ya bada garanti ya bada alƙawari in tattaqullah sharadi ce in har kuka kiyaye dokar Allah yaj'al lakum furqana to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya muku furqan wasu malamai suka ce furqan ana nufi ay fatha zai ba ku budi nasara a kayan wasu. Wasu sun faɗi wasu fassarori da ba. Ibn Wahab yace sa'altu malikan an qawlihi subhanahu wa ta'ala, na tambayi Imam Malik dangane da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, me ake nufi? Fa qala sai Imam Malik ibn Anas yace makhraja, abinda ake nufi kenan. Thumma tala qawluhu subhanahu, sai kuma karanta inda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda yake ya dokar Allah, Allah zai sanya masa mafita. Kenan Imam Malik shi ya fassara abinda ake nufi da furqana, wato za a sanya muku mafita daga dukkan wani sarƙaƙi da kuka fada a dalilin bin Allah. Kuma haka abin yake, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fi kowa imtisali da abinda Allah ya umarni da nisanta abinda Allah ya hana, ba su taɓa fuskantar wata mashakka a cikin rayuwa ba sai Allah ta'ala ya ba su mafita. Haka suka rayu har suka koma zuwa ga Allah. Shi ya saka ƙarninsu ya zamanto khairul qurun, sun fi kowa bin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadda mutum yake bin Allah, haka Allah ta'ala yake sanya masa mafita a cikin dukkan al'amura da ya faɗa a cikinsu. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da furqana, wato Allah ta'ala zai sanya maka hasken da zaka iya fayyacewa tsakanin ƙarya da gaskiya, yadda zaka iya fayyacewa tsakanin halal da haram, kuma Allah ya datar da kai wajen bin abin da yake shine na halal, ya datar da kai bin abin da yake shine na gaskiya, wato al-furqan din kenan. Kuma Allah ta ai wato nan da aka ce furqanin sai ya ce bainakum wa bainama takhafun, mala ya fassara shi akan zai sanya muku wato mafita tsakanin ku da abin da kuke tsoro, fatanjauna sai ku zan kun tsira, wa yukaffiru ankum sayi'atikum, kuma Allah zai kankare muku laifuffukan da kuka aikata kanana. Domin dama ai bin Allah baya lazamtar wa mutum aikata abin da Allah baya so babban aiki na kaba'ira, sai dai a same shi a saga'irin zunub. Wa yaghfir lakum, kuma Allah ta'ala zai gafarta muku zunubakum laifuffukan ku, wallahu dhul fadli al'azim, lalle Allah ma abucin falala ne mai girma. Sheikh Abdurrahman Sa'adi cikin littafinsa Taisirul Karimur Rahman tafsirinsa sai yake ambatawa a cikin wannan aya, Allah madaukaki yayi alƙawari ga mu'minai na abubuwa guda hudu, a dalilin me? A dalilin taqwa. Allah ne yayi alƙawari a mu'minai dan su ya kira ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda sun kai imani, da su yanzu yake magana. In tattaqullaha sai sanya musu sharadi, in dai har kuka kiyaye dokar Allah, kuka dage wajen bin abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni, kuka dage wajen hanuwa daga abin da Allah ta'ala ya hana, to Allah ya masa ya mu'mini alƙawarin abubuwa guda hudu. Na farko shine al-furqan, da yace yaji Allahun furqana, mana Allah ta'ala zai haskaka muku hanya a cikin dukkan sarƙaƙi, za ku gane me yayi da dai. Duk lokacin da ake turka-turka a cikin al'amura ma, shin wannan ne, shin wannan ne, to a dalilin taqwa din nan Allah zai nusar da guga abin da shine da dai. Kamar yadda Imam Malik yace makharajan ko, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda yake ya dokar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai sanya masa mafita a kowane irin kunci da sarƙaƙi. To kaga alƙawari na farko kenan. Alƙawari na biyu yace wa yukaffiru ankum sayi'atum, takfiru sayi'at, Allah zai kankare muku ƙananan laifukanku. Sannan abu na uku da Allah ya alƙawari, wa yaghfir lakum dhunubakum, zai gafarta muku manyan laifuka ma idan kun aikata a dalilin taqwa. Domin taqwar ita take lazamtar wa mutum tuba. Sannan abu na ƙarshe na hudu shine Allah ta'ala ya musu alƙawari na al-ajrul azim wa thawabul jazil, kamar yadda Abdurrahman Sa'adi ya ambata. Wato ya fahimta kenan daga inda Allah ya ce wallahu dhul fadli al-azim, Allah ma abucin falala ne mai girma. Ai falalan nan tasa ita ce babban lada mai gwabi, da kuma sakamako wanda yake yalwatacce shine shiga aljanna. To kaga a dalilin taqwa duka Allah ta'ala ya wannan alƙawari. Ashe wanda yake son waɗannan abubuwa guda hudu su wanzu a gare shi,
duk al'umma da take so ta cimma waɗannan abubuwa guda hudu menene mafita a wajenta menene abin da za ta riko da shi at-taqwa bin Allah subhanahu wata'ala ne santan abin da Allah ta'ala ya hana Allah ka datar da mu thumma istaqrada as-siyaqu ila ma kana min amri rasuli sallallahu alaihi wasallama fi makkah sannan kuma siyakin sai ya gangara akan abin da yake na al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke makka wa min amrul mushrikina ma'ahu da kuma al'amarin mushrikai yadda suke mu'amalantan annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ila an sara al'amru ila ma sara ilayhi fil madina har yadda al'amarin ya gangara zuwa ga yadda ya kasance a madina ba'da ghazwati badr al kubra bayan da aka yakin badar na farko shi suke cewa badrin al-kubra Uhud kuma ana ce da ita badr as-sugra fa kala sai Allah ya ce
wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَمَّا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
Allah ta'ala ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ana ambatawa annabi sallallahu alaihi wasallam da dun mai shauraro ka tuna ai uzkuru ya muhammad idh yamkuru bika alladhina kafaru a lokacin da kafirai suke ta shishire dabara akan ka suna ta maka kulle kulle wa kad ijtama'u lil mushawarati fi sha'nika bi darin nadwa sun hallara dan su shawarta a kayan lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam sun hadu a darun nadawa wayya za mu yi da shi kam suke ta kawo shawarwari mabambanta li yuthbituka wasu suka ce ayi ithbatinka ithbati ai a tsare ka kenan yuwaffiquka su daure ka wayahbisuka hatta tamut su tsare ka a wani waje har ka mutu wasu suka bada wannan shawara aw yaqtuluka wasu suka ce a kashe ka kulluhum qitlat rajulin wahidin dusa hadu su kashe ka kisan mutum daya lidai'a damuka fil qaba'il domin jininka ya zamanto ya warwatsu a tsakanin kabilun larabawa aw yukhrijuka ko kuma wasu suka ce a fitar da kai daga garin akolai ka kawai min makkata walhal alhali kuma wannan wawul hal ne annahum yamkuruna a lokacin da suke shishire dabarun su bika game da kai ai ihtalu fi ibdali amrik suna ta yunkurawa domin su bata wai wannan da'awar da kazo da ita a rayawar su wa yamkuru Allah ta'ala kuma yana shirye ta sa dabara bihim game da su بتدبير أمرك وتو الله تعالى شيك قداند الأمرك بأن أوحى إليك ما دبروه الله تعالى يكيمك وحي نا إن أبند ذاك سارة وأمرك بالخروج الله يمك أمرني دفتاه فرد عليهم عاقبة أمرهم الله يميد أرشان الأمر عند سكة سارة سيقوم كنس والله خير الماكرين الله تعالى شنو في الهير ودن سكة شيرة قوتي إن دبارة أي فمكر الله لهم بمكيدة بكيده المتين مكر الله سبحانه وتعالى ديجا مدسو دكيدا سنوان ديك ميكارفي وهو أعلمهم به الله شين في سسن ومن أحوال المشركين شي فسن ينهم مشركان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بينهم ألوكة عند النبي صلى الله عليه وسلم يكي مكة أسكانوس sunzo sun hadu suna ta dabarbaro wannan yace kaza wannan yace kaza wasu suna cewa akwai wai wani tsofo ne yazo a wadansu a kisas din ana cewa wani tsoho ne yazo ya ba su shawara ga abin da zasu aka tambaye shi kai ku dattijo daga ina yake ce daga Najad washi na yake ce ba washi yake cewa tsofon Najad wanda tsofan da zai kawo bayani wanda ba dade wasu a ce tsofan Najad to amma abin da ya tabbata ba wanda ya zo musu daga Najad su din na tsakanin su Qurayshawa suke tadbirin al'amarin su ai a lokacin jahiliya suna da girman kai ina su za su yadda su su kasa gudanar da al'amarin sai wani ya zo daga wani ku ai su suna ga wannan manƙasa ne su suke ji su shushuwe da tsaransu in akwai wani tsohon na ji to Abu Jahal Amr ibn Hisham Amr ibn Hisham Abu Jahal kenan su suna ce shi Abul Hakam annabi ya ce a Abul Jahal ne ba Abul Hakam ba in kiyasta ce Abul Hakam sunansa Amr ibn Hisham shi ne ya kawo wannan shi ne ya ce duk ra'ayin da za a kawo sai ya ce a'a shi yana ga abin da ya fi dacewa ai yanzu shi كان محمد في منعة من قومه أي النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بن هاشم تحنى أما سقومي تونزا أبن دراسي دكا تكي من ين قبيلون قريشاوة قبيلون قريشاوة دكا أكاو متنقدا متاشيك كرفة جارمي قوة أباشي تقبي سيفا صارما kaman bahaushe ne ya ce ga yawa jini na wuce shine saifun sarimun to kowa a bashi wa yu'ta kullu wahidin minhum saifan sarima kowanne ɗaya a cikin su a bashi takobi ga yawa jini na wuce fa yaqtulunahu qitlata rajulin wahid sai su kashe shi kisan mutum ɗaya ka san su suna da ramuwa wanda aka ce shine yazo ya sara takobi kuma aka faɗa aka mutu to shi za a nema a kashe ko kuma a daufansa a cikin kabilarsa amma in dukansu ne suka daga takobi suka sare shi lokaci guda ya mutu su ne duk suka kashe shi kuma ai Banu Hashim ita kadai bata isa ta yaki da duk Qurayshawa ba iya abinda za su yi za su ce in mun yi yaki da su ma yanzu kakkashe mu za a yi mu kashe wanda za mu kashe mu kuma a halaka mu duk mu kare to me riba dan haka kawai mu haƙura mu ce a biya mu diya mu kuma duk abin da suka saka na diya sai mu biya su inji Abu Jahal sai aka ce wannan shine hadha huwa ra'ay wannan ita ce shawara da ya kamata a yi to shine Allah ta'ala yake hakaitawa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da suke shishirya maka dabara makru in an jingina shi zuwa ga makhluki aibi ne haka ne ko to amma in an jingina shi zuwa ga Allah fa shi saka waɗannan suna daga cikin wato sifat wannan yana cikin sifatu fi'ilin ne in sha'a ya ta'allaka bil mashi'a in sha'a fa'ala wa in lam yasha lam yaf'al haka suke ce to irin waɗannan shi wannan musamman irin waɗannan wanda idan an faɗe shi shi kadai to yana iya zamantowa wato tankisi ne kamar an nakasa darajar ubangiji ne an sanya masa na ƙasa to zaka ga duka inda tazo ta a cikin nassi ko a qur'ani inda Allah ta'ala ya kawo irin waɗannan zaka ga ana fadan su ne wato muqabilan wato muqabili ne ga abinda aka fada na kafirai she saka yanzu kan nan da aka ce wayamkuruna wayamkurullah sai aka ce wallahu khairul makir zaka ce ma Allah almakir bai halatta ba ba zaka fada ba saboda nan ubangiji ta'ala ya am in ka fada ka kana kasa ubangiji nan Allah ya jingina makansa wannan ne saboda ya nuna cika kamala wani ya shirya makirci ga manzansa sai aka bari makircin yawan su ba tare da Allah ta'ala ya iya yin wani ba kai ba ai kaga na kasa ce ko to Allah ta'ala yana nuna cewa duk abinda bayinsa suka shirya Allah na iya aiwatarwa yanzu misali da Allah ya kore wa kansa zalunci yace wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntan kowa shin Allah zai iya yin zalunci ko ba zai iya ba na'am barakallahu fiki Allah zai iya yin zalunci in ya ga dama amma saboda kamalar adalcin sa ne shine ba zai yi ba wannan yafi cika akan a ce Allah ba zai iya zalunci ba dan in ka ce Allah ba zai yi ashe akwai wani abu wanda ya gagari ubangiji misali yanzu kaman kai ne a ce ga wani yazo shi sai wani zaka iya masa duka zaka iya lalata abubuwan sa duk abin da kaga dama ka bace dukiyar sa kai masa duk abin da kake so ko daga ido bai isa yayi ba kuma dan ba wanda zai iya kwata masa amma kuma sai zamanto ka hana kanka ka zalunce shi din kankanin abu zaka bashi haƙƙin sa anan kafi kamala a matsayin ka na mutum ma haka ne ko kafi kamala akan a ce ai abu ne ba zaka iya ba to don haka irin wannan ana sanya shi muqabili ne ga abin da kafirai suke shi yasa nan da aka ce wayamkuruna shine sai aka ce wayamkurulla ba a jingina ma Allah ba sai da Allah ta'ala ya ambaci kafirai sun yi domin ya nuna izzarsa da kamalarsa da cikarsa sai ya nuna zai iya yin wannan ya tsara abu kuma wanda ya koma zuwa kansu kamar idan aka ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu shige irin wannan dun nasosin zaga ana kawo su muqabili ne Allah ba zai jingina ma kansa na kasa ba amma idan an am jingina zuwa ga kafirai abinan menene can na istihza'i da aka ambata shi ma cikin suratul bakara innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kaga nan ma sai da aka ambata sun yi sai aka ce wallahu yastahzi'u bihim to shi yasa su irin wannan sifat ba a jingina su haka mujarradin su ga Allah subhanahu mufarradan ana hada su ne da muqabilin su to wannan ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi nufin za su halaka shi shine Allah ta'ala ya tsayar da shi lokacin da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya masa sai ya ce Ali ibn Abi Talib ya je kwanta akan gadonsa ya kwanta gani su ku sun zo gidan tun farkon dare sun leka sun tabbatar da annabi yana gidan ya dawo yana gidansa sai suka kewaye gidan suka ce mu jira sai asuba ta yi sanyin asuba ya kan fito a lokacin idan ya fito a wannan lokacin sai su kashe shi kisa na mutum guda to shine ya ce Ali ibn Abi Talib yana gidansa ya ce masa zauna akan kwanta akan abin shimfida ta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ya wuce ta tsakanin su ba su gan shi ba ya ɗebi ƙasa ma yana tafiya yana barbada musu yana shahatil wujuh yana watsa musu haka ita suka ta sa kansu duki an cika musu kai da ƙasa kuma annabi ya tafi abinsa sallallahu alaihi wasallama kuma ko wani ruwaya wanda Imam Ahmad ya kawo cikin mustadrak daga Abdullahi dan Abbas ne kwatankwacin irin wannan ya faru tun kafin wannan gabar sun yi alwashi ai sun dade suna wannan makirci a ƙarshen ne suka je wannan gidan nasa amma da farkon lamarin ma kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake ambatawa wata rana Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana karama ta shigo gida tana ta kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mayubkiki ya bunayya me ya me yasa ki kuka yata? Tace ya abati, yanzu na tafi shugabannin Qurayshawa na gansu a jikin Ka'aba sun zazzauna suna shawara, sun ce sun yi rantsuwa da Lata da Uzza da Manata Thalithatul Ukhra akan cewa za su zo za su same ka da takobi, za su kashe ka kisan mutum guda. Naji su suna wannan bayani. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya bunayya itini bi wudu'in, kawo min abun alwala. Sai ta dauko abun alwala ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam, sai alwala, sai ta shefi ta je Ka'aba. Suna zaune sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka ce ha huwa ati, ai gashi ce yana tahowa. Sai da annabi ya zo ta gaban su zai wuce kowa, sai sun koyar da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je jikin Ka'aba ya tsaya ya yi sallah, kuma ba wanda ya tsaya kai ya kalle shi. Annabi da ya yi da sallah sai ya ɗebi ƙasa ya ce shahatil wujuhi, sai watsa ta daidai inda suke. Abdullahi dan Abbas yake cewa fama asaba rajulan minhum hasatu min hasayatihi illa qutila yawm badrin kafira, yashin nan bai samu ɗaya daga cikin su ba, duk waɗanda ya samu wallahi sai da muka ga a yakin Badar an kashe shi kafirin. Kuma kaga su basu kashe shin ba, Allah ya maida abun shine wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairu makirin. Allah ta'ala yace wa idza tutla alaihim ayatuna, wannan ashe yana nuna kenan idan har mutun ya tsayu ga Allah subhanahu wataala to babu kuma abin da zai masa barazana. Ai wahala dan adam yake yi, sai yace shi ba zai dogara ga Allah ba, a'a da wayansa ne, a'a wani boka ne zai je, a'a wani kulumboto za a masa, je kaka kawo kaza da kaza, za a harhada a yi kaza. Wa idza tutla alaihim ayatuna, idan aka karanta musu ayoyinmu na Alkur'ani, su waɗancan masu shirye kulle-kulle ga annabi, kalu sai su ce kad sami'na, kai mun ji do Allah. Kasan wanda baya san wa'azi yana faɗa ke ce mun ji do Allah, an ji bayanin naka ustaz, haba an ji bayanin naka, ai ba fa wai an jin ba ne, irin an gaji da shi nan. Allah ka shirar da mu. Kalu sai ce kad sami'na, ai mun ji, law nasha'u, kai ai mun wafa inda mun ga dama, fala kulna mithla hadha, zamu iya fadin irin haka. Wanda ya faɗi wannan kalami ya ce law nasha'u la kulna mithla hadha, ana ce da shi An-Nadhr ibn al-Harith kafiri ne, li'annahu kana ya'ti al-hiyarata yattajiru, yana cikin wanda aka kashe abada, yana zuwa can wato Damashka, ita ce hiyara, yattajiru yana zuwa kasuwanci lokacin tana karkashin Romawa. Fa yashtari kutuba akhbaril aajim, zai sai littattafa da aka rubuta labarbarai na ajamawa, zai sassayo littattafa na labarai sai dawo da su. Wa yuhaddithu biha ahla Makkah, yana bada labari ya karanta wa mutanen Makka irin wannan labaran. To shine yake cewa law nasha'u la kulna mithla hadha, wai ya faɗi haka ne lokacin in yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bada labarin Samudawa a Alkur'ani, ko Adawa, ko makamantan al'ummomin da suka shude a gaba ga yadda aka yi da su, shine wai ya tsammata mujarradin labari ne. Sai yace law nasha'u la kulna mithla hadha, da yake shi bai iya idrakin wato hikimar da take ciki ba. Shi Qur'ani kamar yadda muka sha faɗa bai taɓa bada labari daga farko, a kisas yake faɗa. Kisas ne. Ita kuma kissa ana gutsurowa ɗan wani abu ne domin lil'ibra. Wani ana yin faɗansa don a sa mutane su riƙe zina su samu abin lura. Wani kuma ana faɗansa ne tahwifan don a tsoratar da mutane. Wani kuma ana faɗansa ne tatmi'an don a sanya kwaɗayi a mutane, hadafin labarin kenan. A sama mutane kwaɗayi, wani kuma a tsoratar da su, wani kuma a sanya su lura cewa gani gawa ne ya isa wa na tsoron Allah. To haka yake a cikin Alkur'ani. To shi sai yake cewa wai law nasha'u la kulna mithla hadha, ai da mun ga dama, inda mun ga dama, mu ma za mu faɗi irin haka. In hadha, to kaji ya ƙara kafirci akan wani, mu ma in mun ga dama za mu faɗi irin abin da ya faɗa. Sai ya ce in haza, kai ai shi wannan abin da yake faɗa ma, in haza shi wannan Qur'anin nasa bai zan ba illa asatirul awwalina, tatsuniyoyin mutanen farko ne kawai, tatsuniyoyin mutanen da ne, wai Qur'anin da ya ce tatsuniya a kazib, ai ma sataruhu min al-qisas wal akhbar, abinda suka rubuta na kissoshi da labarbaru, ya kasidu bi zalika ibtala ijaban nas bihi, wai manufarsa yana so kar mutane su dinga sha'awa suna ban mamaki in an ba su kissa na Qur'ani, sai ce wannan duk da labarbaru ne, mu ma in mun je muna sayowa irin su a can era, fala yaltafituna ilayhi, kada mutane su waiwaya zuwa gare shi. Wa id qalu, kuma adafi ne akan wancan wawun ta farko, wa id qalu, kuma har ila lokacina, lokacin da suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika, wa ya Allah idan har wannan Qur'anin allazi yaqra'uhu Muhammadun, wanda Muhammad yake karantawa, huwa al-haqqa, shi gaskiya ce, al-munazzal, wanda aka saukar min indika, daga wajenka, wai sai suka ce fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi adhabin alim, to inda gaske Qur'anin gaskiya ne daga wajenka aka saukar, to ka mana ruwan duwatsu daga sama ka halakar da mu, ko ka zo mana da azaba mai radadi, ba za mu yi imani ba, haka suka ce. Kaga wannan wato jara'ar ta kai matuka, wai maimakon su ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika, misali su ce fahdina lahu, ai abin da ya kamata kenan, ya Allah idan da gaske abin da Muhammad ya zo da shi wanda muke karanta wannan gaskiya ne daga wajensa, to Allah ka nusar da mu mu gane gaskiya ne, haka ya kamata, shi ne ladabi. Amma kaje sun yi ma Allah subhanahu wa ta'ala jara'a ne fa, in har da gaskiyan daga ai sun san akwai Allah din, wai a Allah suke faɗa haka, in har da gaske ne, wai manufarsu a hakan su sun kai gaya ne na kokarin ƙaryata annabi, cewa abinda annabi ya zo da shi ba gaskiya ba ne. Mu'limun ala inkarihi, wasu suna faɗan shigen irin wannan, kaji mutum ya ce ya yi rantsuwa akan wani abu, ya ce idan abin nan in ba haka ba ne, kada Allah ya sa ya shiga aljanna, ko Allah ya sa shi a wuta, ai wasu suna faɗa, to a nan me za ka ce a saka ka a wuta, ina ruwanka, ko a ce kar a saka ka aljanna, a kan me, mai zafi gaskiya fa, to kuskure ne duk irin waɗannan maganganu, to kaga ba su suka samu faɗan irin wannan ba. A baya mutanen annabi Shu'aib ai sun ambata, suka ce idan har abin da Shu'aib ya zo da shi da gaske ne, fa askit alaina kisafan minas sama'i aw itina bi azabin alim, ka yanko wani kakkabin sama ya fado akan mu, ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi, ba za mu yarda da shaibun ba. To shine su Makurashawa suka faɗi irin abin da Samudawa suka faɗa wa annabi Shu'aib, wannan kaga dayar kangara ce. Mu'limun ala inkarihi, wato a zo musu da azaba mai raɗaɗi, su dai sun musa. Ladahun nabar, aka ce wai nabar ne ya faɗa wa gairuhu ko wani sa, amma gaskiya wanda ya faɗa Abu Jahal ne, shi Amr ibn Hisham shi ya faɗi wannan magana, shi fa cewa ya ce wallahi inda zai zo musu da dukkan aya ba za su yarda da shi ba, ba za su yi mai da annabi ba, su ba za su yarda da wani, ha kawai ya zo shi ya ce shi zai jagorance su ba, shi girman kai ne, asalin girman kai, shi zaka ce fir'auna hadhihi al-umma, ya faɗa haka ne istihza'an da izgil, wa ihaman ala basira, da kuma rudewa, kuma yana sane, wa jazmin bi butlani risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuma ya tabbatar da cewa wai sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ƙarya ne. To kala ta'ala, sai Allah madaukaki ya ce, Abu Jahal ne ya faɗa wannan magana, shi ne ya faɗa Allahumma in kana hadha Jahal ne ya faɗa wannan magana, اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فسأل الله تعالى أن يبتوسك وتقائدك. wa ma kana Allahu liya'adhibahum wa anta fihim. Ai Allah ba zai kasance musu azaba ba alhali kai manzo kana cikin su. Duk abin da suka roka. Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan yana nuna sunnar Allah ce. Allah ta'ala baya azabtar da al'umma alhali annabin yana ciki. Har sai ya fidda annabin tukun sai musu azabar da ya niyyar ya musu. To shine nan Allah ya ba su wannan aminci. Wa ma kana Allahu liya'adhibahum wa anta fihim. Ai Allah ta'ala ba zai kasance azabtar da su ba alhali kai kana cikin su. La'anna al'azaba idza nazala amma, domin azaba in ta sauka gamewa take yi. Wa lam tu'adhab ummatun illa ba'da khuruji nabiha wal mu'minina minha. Kuma ba za a azabtar da wata al'umma ba sai bayan annabinta ya fita daga ciki kuma an fidda mu'minai. Haka zaka ga duka inda Allah ya bada kisas na annabawa da halakar da al'ummomin da aka yi sai an tsera. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Haka zaka ga ana ambatawa. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum. Kuma Allah ta'ala ba zai kasance azabtar da su ba hum yastaghfirun alhali suna istighfar. Me ake nufi da istighfari? Ana nufin cewa astaghfirullah gufranaka Allahumma ance Qurayshawa suna fadin haka idan suna aikin hajji. Suna cewa gufranaka Allahumma. Wasu suka ce wannan gufranaka Allahumma da suke fada ita ce ta hana Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu azaba wacce take amma ba a halakar da su baki daya. Wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi wa hum yastaghfirun wato ai suna musulunta ne kamar yadda mujahid da ikrima suka fassara ai wa hum yastaghfirun ai wa hum yuslimun alhali suna musulunta. Nan ma dai ce ai wujudul mu'minin almustaghfirin fihim, saboda ana samun mu'minai waɗanda suke istighfari a cikin su. Fa laysa qaulul kuffar fi dawafihim, maganar da kafirai suke faɗa a dawafin su gufranaka bil istighfar alladhi yamna'u wuqu' al'adhab alayhim, baya daga cikin istighfari wanda zai hana fadawar azaba akan su. Li'adami shartihim, saboda sai rusa sharadin su. Kama yadda Allah ta'ala yace law tazayyalu la'adhabna alladhina kafaru minhum adhaban alima, inda ace mu'minai za su fayyace su fita araba tsakanin musulmai da kafirai. La'adhabna alladhina kafaru minhum, daman azabtar da waɗanda suka kafirta daga cikin su azaban alima, azaba wacce take mai radadi kamar yadda yazo a cikin suratul fatih. Wasu malamai sun ambaci cewa musulunta ne wato Allah ta'ala ba zai azabtar da su ba alhali suna musulunta, tunda ana samu waɗansu kullun suna tuba to Allah ba zai halakar da su ba, saboda ya san a cikin iliminsa akwai waɗanda za su musulunta masu yawa. Kuma sai ya zamanto kaga cikin hikimar Allah da aka fitar da annabin daga garin da shi da mu'minai, kuma sai Allah ta'ala bai halakar da su kafiran gaba ɗaya a Makka ba, tunda a cikin nasu akwai musulman almustada'afun da aka hana su yin hijira irin su Abdullahi dan Abbas da gyatumarsa lokacin yana karami, akwai irin su da yawa. To sai Allah cikin hikimarsa sai ya tattaro waɗannan manyan kafiran Qurayshawan da suke shegantaka da muzanta annabi da ƙaryata Qur'ani da hana mutane musulunta, sai ya koro su sai ya aje su a Badar, kuma sai aka azabtar da su a can, aka kakkashe su aka jefa su kuma a cikin macecciyar rijiya suka walakanta. Ko ba haka ba? Kaga Allah ta'ala sai da ya fidda annabin sai kuma su ma ya fito da su, kuma aka azabtar da su, kuma sai aka bar waɗancan a Makka su kuma suka ci gaba da zama, kuma jullun su duk sai suka musulunta. Duk sauran Qurayshawan da ba a kashe ba a cikin shugabannin Qurayshawa waɗanda aka mafi yawancin waɗanda aka kama su nan aka kama su a matsayin prisoners, su Allah bai sa an kashe su a Badar ba, sai suka musulunta. Irin su Suhail ibn Amr, irin su Mikhriz ibn Hafs, waɗannan duk sai zamanto sun musulunta, kai har ma wanda ba su je Badar ɗan ba, irin su Ikrima ibn Abi Jahl, irin su Safwan ibn Umayya, duk waɗannan kaga su suna nan, irin su Khalid ibn al-Walid, irin su Amr ibn al-As, duk waɗannan basu je yakin Badar ba, ba a kashe su ba, ba a kama su ba, kuma daga baya duk sai suka musulunta, suka zamanto gwaraza wajen yaɗa addinin Allah. Wani daga cikin mutanen ƙauye irin a Arab din nan ana kiransa musulunta yake musulunta, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wafati, yana jin labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma sai musulunta. Sai aka ce to kai kuwa ne me hana ka tunda ka musulunta yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye, ka zo ka sami wannan martaba na suhuba kuma ka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce ai kawai shi yana amfani ne da damar da aka bashi, yace inna lana amanan, muna da amana guda biyu da Allah ya bamu. Yace qad dhahaba al-ukhra, ai qad dhahaba al-ula wa baqiya al-ukhra, yanzu ta farkon ta tafi, yanzu ta biyun ce take nan. Su ne amana guda biyu. Mun fahimci me yake nufi? Farko rayuwar manzon Allah, na biyu kuma musulunta. Wato Allah ya ce ba zai azabtar da su ba, amma sai ba da amana guda biyu, immunity guda biyu, annabi yana cikinsu. To tunda annabi yana nan, sai ya ji cewa yanzu yana da amana. Kai ban karusa bayani na kawai. Na ɗaya, tunda Allah ya ce ba zai azabtar da su ba, annabi yana nan, to kage yanzu yana da amana. Tunda annabi ya rasu, yanzu wanne ne ta rage? Musulunta. In an ɗauki fassarar mujahid da ikrima, wahum yastaghfirun ay wahum yuslimun, to don haka yanzu sai ya ga cewa in bai musulunta ba to halakar Allah za ta same shi. To don haka sai ya musulunta don ya fada cikin wannan amanar Allah din. Mun gane? Allah shirar da mu hanya madaidaiciya. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu, ala da wanda muke kuskure Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله يسا ني فاتي دينا زالونتر مو سي يوان كربان كودي سي يسا باشن قريا سي زالونشي سي ايه شيجي كوما بابو وتا. الله يسا دينا زالونتر مو ان بس دينا بكم الله يمسو امن ده زي مسو. مسلاچي دي مسلاچي سكه چي سنا بن سنيرا 1700 haka suka ce suna bin masallacin gannuwan bai 1000 ba rubutun da bami ba. Hajjus din an rubuta ko sun kai ko ba su kai ba, oho, kowane wata sai sun karbi naira 5000 ta iya shege. Muka ce to ai Allah kuke yi wa mu ba ruwan mu 1700 shi aka gina masallacin ma, kuma tunda aka gina shi ake kawo bill kuma ana biya. Amma ha kawai rana ɗaya suka ce suna bin sa 1000, yanzu an kai shekara biyu ba ma fi yin zuwa ba, an kai shekara biyu ba kamar masana'anta wayan abunsa 1700. Yanzu ranar wasu kace sun duba da ta suna yanzu an biya ya kai 1200 da wani abu. Ce to ruwanku dai mu ba ma son bayaninku, in an je kiyama Allah ya yi hukunci a kanku. Allah sauwaka. Thank you.